من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يومنا ترى جوات رمضان وانديداتي دا عشرين دا بقوي جوات بيو ميلادية شكرا تا دوو بيو دا عشرين دا شدة زامن تقبا دا مدارسة أولنا سورة من البركة سورة إبراهيم inda malam ya karanta mana aya ta 10 nan ne muka tsaya cikin karatu a jiya. Kafin wannan aya ta 9 Allah tabaraka wataala yana ba mu labari na al'ummomi yadda manzannin su suka yi fama da su. Allah ya bada labari: alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum, alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum, shin labari bai zo muku ba na waɗanda suke gabaninku? Qaumi nuhin, mutanen annabi Nuh, wa adin wa samud, da adawa da samudawa, walladina min ba'dihim, da waɗanda ke bayansu, la ya'lamuhum illallah, waɗanda babu wanda ya san adadin wannan ƙarni da Allah yake aiko manzanni cikin bayinsa, sai Allah shi kadai ya sani. Ja'atum rusuluhum bil bayyinati, manzanninsu sun zo mutu da wato shaida da shari'a daga Allah da hujjoji. Faraddu aydiyahum fi afwahihim, amma sai suka yi tawaye suka mayar da hannayensu akan bakunansu. Wa qalu, suka ce, inna kafarna bima ursiltum bihi, suka gaya manzannin nasu cewa lalle su sun kafirce da abin da manzannin suka zo da shi. Wa inna lafi shakkin mimma tad'unana ilayhi murib, suka ce wa manzannin su suna ma kokwanto game da abin da suka zo musu da shi, suna cikin wato riba, shine shakku da kokwanto. Ma'ana suka yi tawaye, suka kibin abinda manzanni suka zo da shi daga Allah tabaraka wa ta'ala. Sai Allah ya ba mu labarin irin abinda ya gudana na mai da magana tsakanin manzannin da kuma mutanensu. Ita ce aya da malai karanta aya ta 10, kala rusuluhum, waɗancan kafirai suna cewa, suna kokwanto game da cewa shin abinda aka kira su zuwa gare shi na bautar Allah shi kadai gaskiya ne? Manzannin suke kiran su zuwa ga tauhidi, zuwa ga da'a, suka ce suna kokwanton wannan. Qalat rusuluhum, sai manzanni suke gaya waɗannan mutanen, manzannin na suke gaya musu, afillahi shakkun, yanzu akwai kokwanto a cikin al'amari na kadaita Allah da bauta, na cewa a zo a bauta wa Allah? Fatiris samawati wal ard, Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa, shi aka ce ku zo ku bauta wa, har kuna cewa akwai kokwanto a cikin wannan al'amari? Ma'ana kaifa yutasawwaru zalika, ta yaya ma za a suranta cewa kiran da ake muku zuwa ga bautar Allah shi ɗaya abin kokwanto ne a ciki? Alhali kun yarda da cewa Allah gaskiya ne, kun san akwai wanda ya halicci dukkan waɗannan halitta ɗin, domin fitra ma tana tabbatar da samuwar Allah. Fitra shi ne abin da Allah ya sanya a cikin bayinsa, wato ‘yan Adam, na jin cewa akwai Allah. Babu wani ɗan Adam face a kowane fitra tare da shi, da wannan ake haihuwarsa, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari, ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra, duk abin haihuwa ana haihuwarsa da wannan fitra. Saboda haka abu ne wanda yake tabbatacce a cikin zukatan bayi, jin cewa akwai Allah. Bayan haka kuma ga shaida nan, an wato shaida kauniya wacce take Allah ya yanke hanzari ga bayi, shine waɗannan halittun da suke duniya da yadda al'amuran suke gudana. Lalle dukkan mai hankali ya san cewa akwai wanda ya halicci waɗannan halittu, domin ba za su kasance haka kawai ba. Sannan al'amarin halittu mai ban mamaki yana nuna ƙudura da iko na mai halittarsu, shine suke cewa da su fatiris samawati wal ard, Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa, ya kage halittarsu daga babu, shin har akwai wanda zai yi kokwanto game da al'amarinsa? Yad'ukum, Allah ta'ala da yake kiranku, liyaghfira lakum, cewa ku yi imani, ma'ana ku daina shirka, ku yi aiki na kwarai domin ya gafarta muku, min zunubikum, daga zunubanku, wa yu'akhirakum, kuma ya yi muku jinkiri, ila ajalin musamma, zuwa ga wani ajali, lokaci abin ƙididdigewa, abin ambato, ai ila waqtin mu'ayyan inda Allah ta'ala, zuwa ga lokacin da Allah ya ɗeba wa kowace halitta na rayuwa a wannan bayan ƙasar. Saboda haka manzanni suke gaya wa mutanen cewa Allah da muka ce ku bauta wa shi ne dai wannan da ya halicci sammai da ƙasa, kuma shi ne wanda wato yake kiran ku cewa ku zo ku yi imani domin ya yafe muku zunubanku kuma ya jinkirta muku zuwa ga lokacin da yake abin ambato ma'ana ajalinku in ya cika ku koma zuwa gare shi kuma ya muku hisabi wanda yayi wa Allah da'a Allah ya bashi gidan aljanna wanda kuma yayi shirka yayi sabo Allah ya sanya shi a gidan wuta shine ajalin musamman din ma'ana lokaci abin kayyadewa shine ajalin da Allah ya deba kowane bawa ya rayu a ciki kuma ya koma zuwa ga Allah sannan sai Allah yake bada labarin amsar da su waɗannan mutanen suka mayar ga manzanninsu qalu abinda suke cewa na farko suka ce in antum illa basharun mithluna ta yaya za mu yarda da ku mu yarda da maganar ku alhali ku mutane ne irin mu ai ma antum fi surati wal hay'ati illa basharun ma'ana ku gashi halitta ku mutane ne mun san asalin ku cewa ku tare da mu kuke mithluna irin mu kuna ce kuna sha ma'ana suna ganin ba su da bambanci da manzannin wajen tabi'a ta dan adamtaka wannan yana cikin abin da suka yi inkari ma'ana suka yi raddi cewa ba za su yi imani ba saboda ai manzannin Allah ya aiko mutane ne to amma Allah ya bayyana hikima na aiko mutane manzanni shine domin su iya mu'amala da ƴan uwansu mutane walau ja'annahu malakan yace la ja'annahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun da Allah zai aiko manzo ga mutane ya zanto mala'ika ne sai dai zuwa sura ta mutane saboda in mala'ika zuwa a surarsa sai za a iya mu'amala da shi ya yi wa mutane wa'azi ga yadda Allah ya halicce shi ba irin ta dan adam ba halittarsa to kaga Allah yana da hikima ya aiko mutane domin ya zama sun iya mu'amala da ɗan uwansu sun musu bayani da irin yaren da suke ganewa da kuma ɗabi'arsu ta yadda za su iya fahimtarsu to abin da suke inkari na farko shine cewa manzannin mutane ne suna inkarin ba za su yi imani ba cewa manzannin mutane ne abu na biyu suka ce turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una kun zo ne dan ku kawar da mu ku tare mu gabarin bautar abin da muka tarda iyayenmu suna yi ma'ana hanyar da iyayen suke kai suna ganin manzannin sun zo ne su kawar da su daga wannan hanya din saboda haka ba za su yi imani da manzannin ba su sun tsaya akan abin da suka tarda iyayensu akai sannan abu na uku suka ce fa'tuna bi sultanin mubin kuma dai muna so in har kun za mu imani da ku kuna ta ku manzannin Allah ne ku zo mana da hujja mabayyaniya ku zo da wani wata ayar da za ta nuna cewa daga Allah kuke ma'ana ku zo mana da mu'jiza wani abin da yake shaida ce cewa daga Allah kuke tunda manzannin Allah Allah yana ba su mu'jiza abin da yake gagarar bayin irinsa saboda haka abu uku suka mai musu da martani da shi na farko cewa ai mutane ne ku irin mu saboda haka me bambanta ku da mu dai kenan nabi suka ce kawai so kuke ku hana mu bin hanyar iyayenmu ku kawar da mu gabarin asalin abin da muka tarda iyaye kai na uku suka ce in ma za mu yi imani ku kawo mana shaida fa tuna bi sultanin mubin ay bi burhanin zahirin wa hujja wadhiha da hujja mabayyaniya wanda in mun gani za mu yarda cewa daga Allah kuke Allah ne ya aiko ku manzanni suka ce gaba da yi musu bayani kada ta lahum
qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithluhum walakinna allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an يقوم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
الله تعالى يكي بعد العبارة أمين ده من زنن سكا مير مصد أمسا تي وقالت لهم رسلهم من زنن سكي غايا ومتانا الناس تي وإن نحن إلا بشر مثلكم قسك يعني معنى سكا أمسا مصد abubuwan da suka faɗa suka mayar musu da amsa cewa abu na farko lalle mu mutane ne irin ku in nahnu illa basharun mithlukum mutane ne irin ku tabbas sai dai kuma al'amarin yadda yake shine walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi Allah yana yin baiwa izati ga wanda ya ga dama a cikin bayinsa yana zaba ya aiko shi a matsayin manzo kuma Allah yana aiko manzo ne daga cikin mutanen da ya tashi a cikin su ma'ana irin jinsin mutanen kuma izo musu da irin yaren da suke fahimta saboda haka al'amarin sai mu mutane ne ai mutane ne amma kuma Allah ya zabe mu domin ita wato annabta ko manzanci zabi ne na Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara zabin na Allah ne ba ku kuke zaba ba Allah ne yake zaba cikin bayansa wanda ya ga dama saboda haka annabta ba wai magana ce ta cewa ko wanda yafi kowa kaza ba a'a zabin da Allah ya ga dama shi yake yi saboda haka wannan ba abin mamaki bane kasancewar mu mutane ne irin Allah ne ya zabe mu kuma ya aika mu zuwa gare sannan kuma kasancewar kuna neman aya to mu ai dama manzanni sunan mu an aika mu ga ya muku al'amari kuma a hannun Allah yake wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi iznillah ayar da kuke cewa mu ba mu da iko mu kawo mu sai da izinin Allah in Allah ya ga dama shine zai ba mu abin da zamu nuna muku na matsayin shaida ma'ana mu'jiza amma mu ba mu iya kago ta daga kanmu mu'jiza ta Allah ce shi yake hukuntawa sannan kuma ya nuna muku abin da yaso na aya cikin ayoyin in kuma ya ga dama sai ya nuna muku abin da kuke nema in kuma ya ga dama sai ya kawo ayar da za ta tabbatar da shaida cewa manzo ne daga Allah shi wannan manzo din koda ba irin wanda su suka nema ba koda bai ba irin wanda suka nema ba wa ala llahi falyatawakkalul mu'minuna manzannin suka ci gaba da cewa ga Allah ne masu tawakkali mummune suke dogara ga Allah ne mummune suke dogara ma'ana ba za mu daina wannan wa'azin da muke yi da kiran ku zuwa ga hanyar gaskiya ba ko mun dogara ga Allah mun dogara ga Allah duk abin da zai faru mu Allah ne madogaran mu وما لنا الا نتوكل
وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون
ذكر تجاب ده بيان cewa وما لنا الا نتوكل على الله me yake gare mu mana me zai hana mu dogara ga Allah mu ci gaba da dogara da Allah dama gare shi muka dogara wa kad hadana subulana alhali kuma Allah ya shiryar da mu tafarkin mu na shiriya wal hal annahu ta'ala arshada kullam minna sabilahu wa minhajahu Allah ya shiryar da kowane daga cikin mu hanyar da zai mu Allah ya tsora mu akan hanya ta shiriya saboda haka mun dogara ga Allah kuma ba za mu daina abin da muke kai ba fadin su cewa sun dogara ga Allah suna bayyana wa mutanen ne cewa za mu ci gaba da yin wa'azi da kiran ku zuwa ga hanya ta shari'a in kun yi imani wannan amfanin ku ne idan kuma kuka yi tawaye ko imani shi ma dai ku ne za ku ga natija sakamakon abin da kuka aikata mu dai mun dogara ga Allah suka ce wala nasbiranna ala ma azaytumuna wannan kuma yana ƙara fito da ma'anar tawakkalin cewa mutanen suna kokarin cutar da waɗannan manzanni da mabiyansu saboda haka suka ce wala nasbiranna lalle tabbas wallahi za mu ci gaba da hakuri alama azaytuna akan abin da kuke cutar da mu da shi mana mutanen ba iya magana suke ba a hadda yin mu'amala ta cutarwa ga manzannin da kuma mabiyan saboda haka suke ga mu cewa za su ci gaba da hakuri akan abin da suke musu na cutarwa wa ala llahi falyatawakkalul mutawakkilun kuma ga Allah ne masu dogaro za su dogara dama dai duk wanda yake son ya samu madogara wacce zai samu mafaka shine ya dogara ga Allah subhanahu wataala domin Allah zai kitar masa dukkan wani wanda zai cutar da shi Allah zai bashi kariya da kuma tsare amma duk wanda ya dogara ga wani ba Allah ba tabbas babu wanda zai iya tsare shi ya kare shi in ba Allah ba shi kadai subhanahu wataala saboda haka suke bayyana musu cewa ga Allah kadai muka dogara kuma gare shi dukkan masu dogara suke dogara waɗanda suke neman wato madogarar ta zama musu ta ba su duk abin da suke bukata na kariya yadda babu wanda zai iya cutar da su saboda haka suka maida al'amarin su ga Allah subhanahu wataala ibn al-jawzi yace wa innama nassa ala hada wa amsalihi ala nabiyyina Allah ta'ala yana ba wa manzon Allah ne labari sallallahu alaihi wasallama da abin da ya gabata na manzannin baya li yaktadiya biman qablahu fi sabr dama Allah ya ga masa yace fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wa la tastajil lahum Allah ya ga manzo Allah ya hakuri irin yadda ulul azmi manzanni manya manya na baya suka yi hakuri to nan Allah yana ba shi labari irin a yadda manzannin suka yi hakuri da abinda ya same su daga mutanen su na cutarwa ko ko dai wajen tutarwa ta baki, wajen magana ko kuma tutarwa ma a jikinsu, da kuma wato mutuncinsu, tutarwa ga iyalinsu da makamantan, da mabiyansu da makamantansu. Saboda haka Allah yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa irin yadda suke tutar da kai, ai na baya ma haka abin ya kasance. Kaga labari ake ba shi dan a ƙara masa juriya da haƙuri, ya ci gaba da wa'azi irin yadda na baya su ma sun gamu da wannan ƙalubalen, amma suka yi haƙuri, suka ci gaba da tsayawa akan gaskiya da kuma kira zuwa gaskiya. Allah ta'ala ya ce, waƙalan ladina
لهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
الله تبارك وتعالى بان ياي بيان ابن ده يغدانا نما غنا تسكانن منزلني ده متانن سو ايرين يدا suka dinga jidali su mutanen suna wato mai yadda magana ga manzannin sai Allah yake ba mu labari wa qala alladhina kafaru li rusulihi a karshe su wadannan kafirai abinda suke gaya wa manzannin su shine dai abinda aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa za su fita shi daga Makka dan a sake nuna masa cewa dama haka al'amarin yake idan suka masu manzanni suka zo suna wa'azi ko masu wa'azi suna wa'azi to mutane bayan jayayya a ƙarshe dai abinda yake kasancewa shine kokarin fita su daga gari wa qala alladhina kafaru Allah yace waɗanda suka kafirta sai suke cewa li rusulihim ga manzanninsu lanukhrijannakum min ardina lalle wallahi sai mun fidda ku daga wannan ƙasar tamu amin madinatina wa diyarina a in garuruwan mu sai mun fidda ku sai dai ku je wani waje aw la ta'udunna fi millatina ko kuma in dai za ku zauna a cikin mu ku bi irin hanyar mu ku dawo irin hanyar mu ku bi ta in kun yi haka shine za mu zauna lafiya tunda ai manzannin sun ce za su ci gaba da wa'azi za su yi haƙuri to kenan ba za a daina abin da ake ba su kuma ba su yarda ba su waɗancan kafira saboda haka suke gaya wa manzannin cewa da ko da mabiyanku ko dai mu fidda ku daga garin da kuke tunda ba za ku daina wa'azin ba ko kuma ku dawo zuwa ga addininmu aw la ta'udunna fi millatina malaki ta wa hada kulluhu tasliyatan lin nabiy sallallahu alaihi wasallama li yasbira ala adal mushrikin duk wannan Allah ta'ala yana tafiya ma'ana yana rarra shi ga manzo sallallahu alaihi wasallama yana ba shi labarin abin da ya gudana a baya saboda shi ma irin yanayin da ya samu kansa a ciki kenan kamar yadda Allah ya ba da labari mutanen Makka suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin haka dama suka Allah ya ba da labari abin da suka aikata kenan suna makirci su kafiran Makka liyus bi toka ko dai su daure ka su hana ka ma fita ko ina ka daina wa'azi aw yaqtuluka ko su kashe kashi kenan a huta da kai a fadar su kenan aw yukhrijuka ko su fidda kai daga gari ma'ana dai ba za su yarda a ci gaba da wa'azi da fadar gaskiya ba sai sun hana ta kowace hanya amma Allah yana mai musu da makirci wayan kuruna wayan kuruna Allah yana mai musu da makircin su da abin da suke kulla Allah yana gani kuma yana sanar da manzansa alaihi salatu wassalam wallahu khairul makirin Allah shine mafificin wanda yake shirya wato dabara ga masu aikata irin wannan makirci kuma haka mutanen annabawan baya suka fara ga mutanen annabi Shu'aib ne suka ce da shi sai suka yi lanukhrijannaka ya Shu'aib wal ladina amanu ma'aka min qaryatin lalle kai Shu'aib lalle wallahi sai mun fidda kai da kai da mabiyanka daga wannan garin ma'ana ba za su yarda a ci gaba da wa'azi ko kuma da bautawa Allah shi kadai ba haka kuma mutanen annabi Lut suka ce da annabi Lut akhriju ala Lut min qaryatikum innahu unasun yatatahharun ma'ana dai haka sunnat take duk wanda zai kira zuwa ga gaskiya ko cewa a gyara to yana fuskantar wannan kalubale ko dai a ce za a kashe shi ko kuma a ce dama daure wannan abu ne wanda yake an saba da shi duk mutanen da suke mutanen kirki ba a kyale su sai a ce a ɓoye su a ɗaure su ko kuma a kashe su baki ɗaya ko kuma a ce su bar garin a fidda su da ƙarfi daga garin da suke saboda me su waɗancan waɗanda ba sa son gaskiya idan suka gabatar da hujja to iya wannan ita ce abin da za su yi riko da shi shine abin da za su yi riko da shi sannan faɗin Allah ta'ala awla ta'udunna fi millatina ko ku dawo cikin addininmu nan ada ba yana nufin ku dawo kan abin da da kuke kai ba shi yake nufi ba ba wai dawowa daga abin da da suna yi suka daina ba su dawo a'a ba haka yake nufi ba nan ada yana nufin tsara ne ko ku zamo irinmu dan da zama mara gaskiya haka yake to kai in ba za ka daina kaza ba to sai dai ka yi irin abin da muke yi in kana so mu zauna da kai to haka mabannata suke ba sa so su ga mutane sun zama mutanen kirki in dai ba za a yi abin da suke kai na barna ba sai ga ya dame su ko da ko ka rike bakin ka ce a ni ban da ni ba zan yi ba kamar yadda wani ɗan uwa yake ba da labari mutumin kirki yana aiki ne a wata ma'aikata a nan ƙasar ta abin da ake cewa audit irin binciken nan ana tura su je su yi bincike a ma'aikatu za su je idan misali gwamnati ta kawo kaya ko za a yi bincike a wani abin nan za su je to bisa al'ada 'yan Najeriya an je sai an ba da wannan cin hanci shi ba cewa ya kara a cin hancin ba fa sai a yi shi kawai sai a yi ni ba na bukata an san je da abokan aiki sai ce duk kun kaza ni ba na so shi ba zai azu amma sai saboda su ba sa so ya zama su ne suke rashin gaskiyar sai su karɓa har da sunansa sai su sa masa account ɗinsa to shi ne da damuwarsa shi ne tun da su sun san suna kan barna dama al'ada mabarna shi ba ya so ya zama shi kaɗai a barna sai ya nemi abokin tafiya to kaga irin wannan wato shi ne abin da suke cewa ko ku yi irin abin da muke yi ko kuma to za mu ga yadda za mu yi magani kuma wannan abin da yake faruwa kenan to da dama waɗanda suke son su yi gaskiya suna cikin damuwa ƙwarai da gaske a wannan ƙasa ba sai a kai fa kai abin da suke kai a kai ba ruwan ci a kai kai ba ka so amma sai a ce dan me saboda ai kai kana nuna kai kenan wato na ƙwarai ne su ne na banza to ai hakan ne su ne ba na kirkin ba to su ba su yarda a zama su kadai ne wanda yake ba na kirkin ba dole kai ma wanda kake so ka kwatanta sai an yi maka in ba haka ba wallahi sai ka bar wajen wannan al'ada ce sananniya ka tambayi dukkan ma'aikata duk inda ake aiki kace kai a'a za ka yi gaskiya to lalle za a rika jin haushinka kuma sai an nemi yadda za a yi a yi maka makirci dan a cutar da kai kawai saboda ne amma in kana bin su dama makwarci ne irin shi kenan to sai a zauna lafiya ai dama tare aiki to wannan al'adar mutanen da suke marasa kirki kenan kokarin cewa lalle yadda suke makwarnata ma wanda suke ba kan hanya ta daidai ba kowa ma suke so ya zama haka kuma a bisa tilas cewa ko wani lokaci ma ba sai kake so su daina ba a ka kyale ka sa musu ido amma dan me kai ba za ka yi ba to haka makwaranta suke cewa a dawo akan abu irin hanyar da suke kai abu irin hanyar da suke kai shine ma'ana ta udunna anan ada anan yana nufin sara ku zamo irin ma'ana ku daina abin da kuke kai na imani da tauhidi da shari'a ku dawo ku ci gaba da shirka da barna irin yadda suke kai haka suke kiran su sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana hukuncin da zai yanke akan irin waɗannan mabarnata fa auha ilaihim ai sai Allah yayi wahayi zuwa ga manzanninsa cewa fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimina za mu halakar da azzalimai ma'ana waɗannan waɗanda suke cewa za su fidda ku daga garin da kuke to za mu halakar da su mu tafiyar da su mu ba ku mallakar garin baki daya yace wala nuskinannakum al-ardha min ba'di wannan kasar da suke takama cewa ta su ci garin su ne to za mu gadar muku da wannan ƙasar su kuma za mu tafiyar da su tunda ba za su je da barna ba za mu halakar da su mu tafiyar da su sannan kuma mu gadar muku da ƙasar ko ma tsin dan mu gani linan dura kaifa ta'malun kuma mu ga yaya za ku aikata kuma din jarraba ce in an san tafi din an ba ku ƙasar kun zama shugabanni to sai mu gwada mu ga ku kuma yaya za ku gudanar da al'amarin ƙasar wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihi za mu gada muku da kasar bayan shudewar su mun tafiyar da su mun halakar da su kamar yadda Allah yake wala kad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahum al-mansuruna ko mun dadewa Allah ya alƙawari ya hukunta cewa manzannin sa sune masu nasara wa inna jundana lahum al-ghalibun kuma wato jama'ar Allah tawaga ta sune masu galaba Allah ya alƙawari kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz Allah ya rubuta cewa lalle shine mai galaba duk da yadda azzalimi suke nuna suke ganin suna da ƙarfi suke da cewa da sauransu to Allah ta'ala ya hukunta akwai lokacin da zai tafiyar da su ya gadar da kasar ga masu imani, ya gadar da kasar ga masu imani, su ma din jarraba ce gare su, su kuma a gaya za su aikata, a gaya za su yi, za su yi irin na waɗancan, domin al'amari ne da yake ɗan adam ɗabi'arsa in ya samu matsayi, ya samu girma, ya samu mulki, to kuma sai ɗabi'arsa canza. Wataƙila da yana mutumin kirki, daga baya in ya ga yanzu yana da iko, kuma sai ka ga ɗabi'ar ta wannan abin nan ta motsa, to kaga kenan jarabawa ce. Yanda waɗancan suka tafi, kai za ka bi hanya ta daidai, ko za ka bi irin abin da suke kai. Saboda haka Allah ta'ala ce zalika, wannan tafiyar da azzaliman da zai yi, ya gadar da ƙasar ga masu imani, liman khafa maqami, zai yi haka ne ga wanda ya ji tsoron tsayawa gaba gare shi. Ai khafa maqam al-maqam baina yadai Allah ta'ala yawm al-qiyama, ya ji tsoron tsayuwarsa a gaban Allah a gobe al-qiyama. Ma'ana wannan halakar da azzalimai da Allah yake zai yi, sannan kuma ya gadar da ƙasar ga masu imani, to wannan zai faru ne ga waɗanda wato suke tsoron tsayuwa gaba ga Allah, ma'ana suka yadda su tsaya akan hanya ta daidai, domin koda waɗannan in aka gadar musu da ƙasar suka yi barna, su ma hakan dai Allah zai tafiyar da su. Amma in suka ji tsoron tsayuwarsu a gaban Allah suka yi abin da yake na ƙwarai, to kuma Allah ta'ala zai ƙara wato ni'imta su da su da zuriyar su ci gaba da mallakar ƙasar, zama su ne jagorori. Haka Allah ya alƙawari. Shine faɗin Allah ta'ala, fa amma man faza wa asara al-hayata ad-dunya yace fa innal jahima hiya al-ma'wa yace wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa. Kenan abinda ake nufi tsoron tsayuwa gaban Ubangiji shine ka gyara zuciyarka, ka hana ta al-hawa, saban Allah da bin abinda yake ba daidai ba. In kai haka, to Allah ta'ala yace fa innal jannata hiya al-ma'wa, zai gadar maka da kasa, sannan aljanna a gobe al-kiyama ta zama ita ce makomarka. Kuma haka Allah yake wa liman khafa maqama rabbihi jannatani, wanda yaji tsoron tsayuwa gaban Ubangijinsa. Kaga amsa ita ce a wannan aya, wa naha an-nafsa 'anil hawa, ya hana zuciyarsa ko ransa aikata san zuciya, to Allah zai gadar masa da aljanna, bal ma yake jannatani, aljanna wato guda biyu. Saboda haka Allah ta'ala kamar yadda ya faɗa a wannan ayar da muka karanta a baya a wannan sura mai albarka, yana gadar da ƙasa ne ga waɗanda suka yi imani, kuma suka yi aiki na gari, suka yi aiki na ƙwarai. Ma'ana in Allah ya wa bayi ni'ima, suka riƙe ni'imar, sai Allah ya ci gaba da wato ni'imta su. In kuma suka juya baya, sai Allah ya tafiyar da su kamar yadda ya tafiyar da waɗanda suka gabace su. Zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id, kuma ga wanda ya ji tsoron wato azabar Allah na narko da Allah yake gargaɗi cewa duk wanda ya saba masa zai yi masa azaba. Wanda ya ji tsoron wannan tsayuwarsa a gaban Allah da kuma azabar da zai fada in bai bi Allah ba, to ga abin da Allah ya masa alkawari, shi ne zai gadar masa da ƙasa, ya tafiyar da waɗannan masu ɓarna, shi ya gadar masa da ƙasa. Allah ta'ala ya ce wastaftahu
wastaftahu wa qala kullu jabbarin 'anid min wara'ihi jahannam wa يتجرعه ولا يكاد يفيضه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.
الله تبارك وتعالى يكي بياني جمدا wato manzannin da suka wato kira mutanensu zuwa ga shari'a, suka yi musu tawaye. Wastaftahu, ma'ana istaftahu, ma'ana suka nemi nasara a wajen Allah, suka nemi Allah ya kawo musu dauki. Istansarat ar-rusul Allah ta'ala, suka nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala akan waɗannan al'ummar da suka bijire, suka ki imani. Wastaftahu, malamai suka ce wannan wastaftahu, idan ka jingina wa manzannin kace suka nemi buɗi ko kuma nasara daga Allah, taimako daga Allah, yana nufin akan abin da su waɗancan mutanen suka yi na tawaye da kuma ƙoƙarin cutar da su, da suka ce la nukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina, wato suna so tilasta musu da ƙarfi cewa ko dai mana su fidda su daga ƙasar. Kaga fitarwa daga ƙasar shi ma ai wato cutarwa ce,
ko kuma a'a ta tilasta musu su aikata shirka wanda wannan kuma shine ma babbar illar ko babbar cutarwa to saboda haka suka nemi taimakon Allah akan waɗannan mutane ai istaftahta rusul ala umamiha sun nemi taimakon Allah cewa ya taimake su ya ba su nasara akan waɗannan azzalumai kuma dama Allah ya alƙawari domin Allah yake fa'awa ilayhi rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin Allah dama yayi musu wa'i cewa in dai basu imani ba suka ci gaba da zalunci za mu halakar da su saboda haka manzannin suka nemi taimakon Allah akan waɗannan mutane wasu malamai suka ce a'a wastaftahat anan ana nufin su mutanen ne wannan azzaluman suke neman wai buɗi daga Allah tsakanin su da mutane da manzannin cewa in gaske ne to Allah muna roƙo ka yi hukunci ka raba mu gani kai hukunci dan mu ga gaskiyar su ma'ana istaftaha sun nemi buɗi a wajen Allah buɗi ma'ana sun nemi Allah ya yanke musu wannan hukuma shine fadin Allah Allahumma wa qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw atina bi adhabin shine istiftah ko ma tuwa ji ba za ku daina zuwa kun ce wai akwai azaba ba to ya Allah muna neman kai kawo kawai wato yanke hukunci tsakanin mu da manzannin nan in gaske ne in kana hadha huwa al-haqqu min indik in wannan manzannin kai ka aiko da su to fa amtir alaina hijaratan min as-sama' yi mana ruwan duwatsu daga sama shikenan ma abota kaga sun nemi cewa a yanke hukunci kawai to mutanen a wai suna da azabin alim ko azabin da suke cewa akwai ta mai tsanani mai radadi a kawo mana ita mu gani shikenan sai ya zama kaga shikenan mun yarda kenan gaskiya ne to shine wastaftahu ji wasu malamai suka ce ko dai manzannin ne suka nemi buɗi a wajen Allah Allah ya kawo musu dauki akan waɗannan azzaluman kamar yadda Allah ta'ala yake in tastaftihu faqad ja'akum al-fath lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman Allah ta'ala ya kawo masa dauki akan waɗannan mushrikai na Makka mana ana nufin al-hukm baina al-qasmain a yanke hukunci tsakanin masu husuma guda biyu saboda haka suke neman Allah ya kawo masa dauki ko kuma manzannin suke cewa in gaske ne abinda kuke faɗa to Allah din ki yanke hukunci mu gani muna neman buɗi daga wajen Allah yanke hukunci ma'ana shikenan ayi hukuncin da ake kuke faɗa din dan magana ta wuce sai Allah ta'ala ce wa khaba kullu jabbarin anid lalle ko dai in manzannin ne suka nemi buɗi to kaga in sun roki Allah Allah yana amsa wato roƙon manzannin sa zai kawo su dauki cikin gaggawa me zai faru shine wa khaba kullu jabbarin anid ma'ana dukkan wani jabbiri mutakabbiri ne girman kai anidi wanda yake mai karkacewa ga barin gaskiya to khaba ya tabe ya ta in har bai imani ba har manzannin ko manzan da yazo ya daga hannu sai ya Allah ka yanke hukunci tsakanina da waɗannan mutane to ai wasaba kullu jabbarin ai daga nan dukkan wani jabbiri ma'ana wanda yake mai girman kai wanda ya karkace ga barin gaskiya to ai ya tabi yayi asara khaba ma'ana hukuncin da Allah zai masa hukunci ne na take Allah zai yanke hukunci ya aiko da azaba ta tafiyar da waɗannan ainihin wato azzaluma idan Allah ya yanke hukunci me zai faru min wara'i jahannam abinda zai kasance gaba gare shi in Allah ya halakar da su shine wutar jahannama abinda zai biyo baya idan Allah manzannin suka yi addu'a Allah ya aiko da azaba ya halakar da waɗannan mutane ina za su bi wara nan yana nufi amam gaba gare su abinda za su riska a gaba gare su shine wutar jahannama tunda sun ki imani ma'ana har ma suna kokarin su halakar da manzannin to Allah zai aiko da azabar da za ta tafiyar da su in ko aka saukar da azaba to min wara'in jahannam wato abin da yake gaba gare su shine wutar jahannama tana jiran su shine makomar su shine makomar su mana tun daga barzahu kenan har kuma a tashi alkiyama dan Allah ya halakar da su za su rayu a cikin barzahu wato wanda yake tsakanin duniya da lahira kuma suna cikin azabar Allah suna cikin wuta annaru yuqraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab ma'ana in an halakar da su yanzu haka suna cikin hukuma da azabar Allah na wuta ko kafin ma a tashi alkiyama to saboda haka min wara'ihim jahannam gaba gare su in an halakar da su shine fadawa cikin wutar jahannama wa yusqa min ma'in sadid wutar da take da azabar da in wato kici yayi kici suna ci dan wuta in wuta suka nemi ruwa to za a shayar da su ne min ma'in daga wani ruwa sadidin na ainihin mugunya wanda take korenya daga azabar da ake wa ɗan wuta jikin su yana wato narkewa yana yin wato kamar mugunya to shine za a shayar da su shine azabar daga cikin azabar da za a yi musu ake bayani in an jefa su a gidan wuta to wiskanin ma'in sadidin za a shayar da su ne daga wani ruwa na mugunyar ɗan wuta ya tajarra'uhu saboda matakar kishi duk abin da suka samu za su kai baki saboda aikin ya yi yadda ake tabbata ina ta kokarin ya tajarra'u ma'ana su wannan ruwa da jira ma'ana suna kokarin kwanfara wala ya kan yace ku amma ba zai wuce muku shi ba saboda ai ba bane irin wanda ake sha ya kashe kishi a'a ruwa ne na azabar Allah wato ruwa ne wanda yake na azaba wanda in san sha sai ya narkar da dukkan kayan cikin su saboda azaba kona ya tajarra'uhu wala ya kadu yusibu yana kokarin kwankwada amma ba zai yi wuce da ya kai kan shi yusibu wa yasalahu ma'ana ba zai iya kwankwada ya hadiye ba ba zai iya kwankwada ya hadiye kuma yadda Allah ya wasu kuma amina fa tabba am'ahu a wata ayar yake in yastaghisu yughasu bima'in kal muhli yashwi al wudu yace bi'sa sharabu wa ta'at murtaba wato ruwan da za su nemi cewa a shayar da su nan in ma suka aka ba su suna kaiwa kafin ya kai ga bakin su ma ya kwaren yadda naman fuskokin su yughasu bima'in kal muhli kamar wato narkakkiyar dalma yashwi al wudu yana kona saboda kunarsa ta wuce yadda za su iya kaiwa baki suna raba wa fuskar su ma duk naman fuskar sai ya zagwaye ya zubi saboda azaba tun da wannan abin sha inji Allah tabaraka wa ta'ala to Allah yana bada labarin irin azabar da za a yi ga waɗannan mutane duk wannan ayar gargadi ne gare su cewa in an jefa su a gidan wuta ga kuma irin abin da zai same su na azaba cewa za a jarrabe su da kishi mai tsanani kuma in sun nemi abin sha abin da za a ba su shine wato wannan ma fadhilatin ruwa na mugunya da ɗan wuta suna kokarin jidda kasancewar wannan kaduba dai ai ba ruwa bane amma za su yi kokari saboda kishi lalle su kai bakin su kuma ba zai je zuwa ga bakin ba dan ba za su yi kwankwada ba ya tajarra'uhu wala yakadu yusibuhu yana kokarin kwankwada amma ba zai wuce makoshinsa ba wa yatihi al-mautu min kulli makan kuma mutuwa za ta zo masa ta kowane wato bangare ta kowace fuska ta dama da hagu gaba da baya sama da ƙasa ta ko ina mutuwa tana zuwa ma saboda azabar da ake wa ɗan wuta wa ma huwa bi mayyitin amma ba zai mutu ba kowane kowace azaba ta kai ga mutum ya mutu in an dandana masa ita tunda azabar ba ɗaya bace nau'i nau'i ne na azaba kowane daga cikin azabar da za a dandana wa ɗan wuta kowace daga azabar ta kai ga inda a duniya ne aka yi wa mutum wannan ya mutu inda akwai mutuwa kenan amma a lahira ita ma mutuwar an riga an yanka ta babu ita saboda haka wa yatihi al-mautu min kulli makan ma'ana asbabul maut sabubban mutuwar za su zo ta ko ina tunda azabar kowace ta kai ga ta kashe shi wannan wanda ake wa azabar amma wa ma huwa bi mayyitin ba zai mutu ba dan Allah ta'ala ya dauke kuma hukuncin mutuwa babu ita za ta ya ahli jannati khuludun bila maut haka za ta ya ahli an-nari khuludun bila maut ɗan aljanna in sun shiga a ce to daga cikin abin da yake mafi daɗi a jiran aljanna mafi daɗi wanda yafi komai daɗi shine wannan labarin a ce in kun shiga ba mutuwa ba fara to ai daga nan ka san cewa hankalinka ya kwanta sabanin yanzu a duniya duk abin da zaka samu na jin daɗi kana cikin jin daɗi kana in kai haka ka tuno mutuwa sai kuma ina sai ga duk abin ya baci ina yanzu gobe fa za a tafi abin wannan to haka Allah ya hukunta to wannan kaga a duniya duk dadin da zaka samu suna ne kawai dadi amma ina dadi inde ka tuna gobe kana can cikin kaza an binne ka to kuma ina dadi me amfanin dadin ai ba wani dadi bane shi wannan tunanin kadai ya cire dadin abin da yake ana ganin akwai dadi yasa masu masoya duniya ba sa son su ji an ambaci mai mutuwa ba sa son sunanta wanda mutun tuna ta sai su ta zamo musu kamar wato wani maki ne da za a soka a zuciyar mutum duk wanda yake cikin san duniya da ta'allaka da ita ba abin da yake kirin mutuwa saboda ya san duk abin da za a yi karshen ta ne za a waye gari babu shi kuma wannan shine karshen koma menene to saboda haka ɗan aljanna mafi girman ni'imar da za su kasance ko abin da za su ji daɗi in sun ji shine a gaya musu cewa in sun ji aljanna ba mutuwa kulud kuma za a dawwama ba ranar fita ai shikenan wannan kadai ya ake kwanciyar hankali wannan kwanciyar hankalin ya ake ka duk wata ni'ima ko ba komai ma aka ce ba mutuwa kuma ga kwanciyar hankali to ai shikenan ka samu abin da kake so to amma ɗan wuta ba mafi girman musibar da wata fi komai azaba da rashin jin daɗi ba wai a ce ku shiga wuta ko ga wuta ko a'a a ce ba mutuwa a gidan wuta kuma za a dawwama ai ba abin da ya fi wannan musiba a ce mutum yana wannan gidan din ba fita har sun azal da tani ba fita ai kaga ba abin da ya fi wannan musiba to saboda haka haka za a ce da ƴan wuta ma'ana in Allah yake bada labarin azabar da za a musu wayatihi mautu min kulli makan duk wani dalili da zai sa a mutu akwai shi a gidan wuta amma wa ma huwa min mayyit dan wuta ba zai mutu ba dan Allah yake la yamutu biha wala yahya ba zai mutu ba dan ba mutuwa ita kuma rayuwa ai babu rayuwa a wannan musibar da ake ciki ta azabar wutar jahannam ibn abbas Allah ya kara masa da yake cewa wayatihi almautu min kulli makan qala anwa'ul azab alladhi yu'adhibuhu Allah biha yawm al-qiyamah fi nar jahannam ana nufin nau'i na azaba domin a ranar lahira ba azaba ɗaya za a yi ga ƴan wuta ba ba azaba ɗaya bane a'a nau'i ne na azaba kowane walaysa minha naw'un babu wani nau'i na azaba illa al-maut yatihi min law kana yamut da mutuwa ce ta zakke wa ɗan wuta da akwai mutuwa kowane jinsi na azaba da za a yi wa ɗan wuta sai ya mutu amma walakin la yamut babu mutuwa Allah ya ainihin ita kanta mutuwar an tafiyar da ita la yuqda alaihim fayamutu ba za a musu hukuncin mutuwa ba dan babu ita wala yukhaffafu anhum min azabiha sai ce kazalika najzi kull kafur haka za a dana dukkan mai kafirci mai yawan kafirci wanda yake imani yake aikata abin da yake na kwarai to ga irin abin da zai same shi a jefa shi a gidan wuta Allah ya tsare mu wutar da la yuqda alaihim fayamutu babu hukuncin mutuwa a cikin don babu mutuwar asalin ita ma kanta an yanka ta sannan kuma wala yukhaffafu anhum min azabiha suna neman ma a dan ba su ko da kittawar ido ne na hutu daga azabar babu wannan ko kittawar ido azaba ce babu daga kafa ba kittawa ta hutu a gidan wuta Allah ka tsare mu Allah yake kazalika najzi kull kafur kamar haka muke sakayya ga dukkan mai yawan kafirci wanda yake imani yake din Allah to wannan nema ko masa Allah ya tsare mu ومن ورائه عذاب غليظ سنه الله yake gaba gare shi kuma akwai azaba mai girma yani azabun shadid yana da azaba wacce take mai tsananin wato girma da kuma ukuba wacce take ta wutar jahannama wanda naka sanya shi a ciki to lalle zai dandana azaba mafi tsanani da kuma girma kamar yadda Allah yake wa sabu shimali ma sabu shimal take fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wala kai azaba ce wato ba kakkautawa ba kakkautawa sannan kuma babu wato hutu a cikin shi ne labarin walakin ba wani hutun da zai samu dan wuta ko kuma ya samu karamci a gidan wuta a azaba ce ta dindin Allah ya tsare mu bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci irin azabar da za a yi ga ƴan wuta ya wato yi nuni zuwa ga wani shashe na wannan azaba sai kuma ya ambaci irin aikin da za su je da shi lahira cewa ba zai karba ba inda ba su yi imani a duniya sun yi aiki na garba ma'ana akwai waɗanda za su cewa a duniya ba su yi imani da Allah ba amma suna wasu ayyuka irin ayyukan da suke tsammanin a gobe kiyama din ko zai musu amfani shine Allah yake ba da labarin cewa a wannan ranar in dai ba su yi imani a duniya sun bi hanyar manzanni ba sun yi abin da Allah yake ayi na aiki na garba sun nisanci sabo ba to duk abin da suka yi ma ba zai amfanar da su a lahira ba ko da sun yi wani abin kirki domin kafirai wani lokaci sukan yi dan wani abu wanda yake abu ne wanda yake na kirki tsammanin su wannan zai sa su samu ragin hukuba a wutar jahannam Allah ya ce a'a ba za a rage musu wannan azabar ba ko da a duniya sun yi wani abin da yake suna ganin abu ne na alheri Allah ba zai karba ba atalan bare ma ya zama sababi na rage musu azaba ko kuma sassauta musu shine fadin Allah ta'ala masalul ladina
kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay'in dhalika huwa ad-dhalalul ba'id
Allah ta'ala ce masalul ladina kafaru misalin wadanda suka kafirce wa Allah suka aikata shirka da sabo a'maluhum karamadin su mushrikai a ranar alkiyama aikin da suka je da shi kiyama din Allah zai mai da shi karamadin kamar toka ishtaddat bihi ar-riha wacce iska ta kada ta ma'ana ta tunkuɗe ta fi yawmin asirin a ranar da ake iska mai wato abin nan mai guguwa a ce ga iska nan mai tsanani mai guguwa ta bi ta kan wata toka kaga za ta kade wannan tokar ta watse ta to kamar haka ne aikin kafirai Allah ta'ala ba zai saka musu ba koda sun yi wani abu abin da ake ganin na kirki ne ko suke ganin na kirki domin kafirai wani lokaci sun yi ba wani take rashin Allah ba amma suna yi ba wani gina wato alheri suna ciyarwa suna warkar da mara lafiya misali su bashi magani da irin waɗannan ayyuka saukar baki kyautatawa wanda yake cikin kunci da irin waɗannan ayyuka to waɗannan ayyukan Allah yana ba da labari cewa in sun je kiyama da waɗannan fa Allah ba zai karba ba in dai ba su yi imani ba sun bauta wa Allah shi kadai in dai ba su yi imani ba to ake nasara da wannan ba zai musu amfani ba a cikin wannan ba ne ya zama dalili a'a dama asali aikin Allah ya musu ciki bai karba ba sai ya buga misali cewa wannan aikin karama ne daidai yake da wata wato tuka yace ishtattat bihi riyah ay zarat wato ta kade iska ta kade wannan tukar fi yawmin asifin ay a ranar da ake da guguwa da iska mai tsanani za a waye gari wannan aikin ya zama ne babu shi la yaqdiruna mimma kasabu ala shi saboda ba za su iya samun wani amfani ba na abin da suka tsorurta suka aikata a duniya Allah ba zai karba ba bare ma har ya musu amfani a gobe alkiyama ay la yaqdiruna yawm alqiyamati ala al-intifa'i bi shay'in mimma fa'aluhu fi dunya min afa'il al-khayr a ranar alkiyama ba za su iya amfana da wani abu na abin da suka yi a duniya na alheri ba tunda dai ba su yi imani da Allah ba domin imani shine ginshiki na karba ayyuka shine asas da in babu shi to aiki ma ba zai Allah ba zai karbe shi sai mutum yayi imani da Allah ya yarda Allah makadaici shine kadai wanda yake ar-rabbu mahaliki wanda yake rike da al'amuran bayi yake gudanarwa mai rayawa mai kashewa mai azurtawa mai talautawa ya yarda da cewa kuma Allah shine al-ilahu al-haq abin bauta na gaskiya ya bauta wa Allah shi kadai bai jingina masa kishiyoyi ba bai yi shirka ba to in yayi wannan to shine in yaje da aiki Allah zai yi masa takaiya yasa ayoyin Qur'ani ko ina zaka ji ana innal ladina amanu fi ati wa amilus salihat suka yi imani suka yi aiki nagari to Allah ta'ala sai ya karba kuma ya musu takayya kana lahu jannatul firdaus nuzula innal ladina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahum ar-rahman wudda innal ladina amanu ku illal ladina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghayru mamnun kabe kenan ladan ana bayarwa ne ga wanda ya yi imani sannan yayi aiki nagari amma aiki na kwarai in ba imani Allah ba zai karba ba Allah bai karba dukkan aikin ko Allah baya su sai an yi imani kafin Allah ya yi sakayya akai la yaqdiruna mimma kasabu ala shay ma'ana ba za su samu amfani na abin da suka yi a duniya ba ko da sun yi wani aiki na gari kuwa Allah bai karba ba domin Allah ya ture wannan aikin wa kadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah ya maida aikin kamar wato kura ce da iska ta kade bai da wani amfani Allah ta'ala yake zalika misalin wannan da ake buga na aikin waɗancan kafirai da suka yi wanda Allah ya ce ba zai karba ba kuma ba zai amfane su ba a ranar alkiyama huwa dhalalul ba'id shine bata wanda yake manesanci ma'abocin wannan yana kan bata wanda yake manesanci ma'ana mutum ya ki imani kuma yayi ta yin abubuwa na alheri yana tunanin alherin zai masa amfani to wannan bata ne wanda yake manesanci bata ne wanda yake manesanci fahibuhu an tariqil haqqi was-sawabi min marahil wanda yake da wannan tunanin to ya bar hanya ta daidai ya mai nesa da hanyar daidai yanzu akwai mutanen da suke za ka ga suna ta kokari suna abubuwan alheri suna gogarmaya suna kaza suna kaza amma ba su da imani ba su yarda da Allah shi kadai ba suna yin shirka to duk wannan aikin da suke na taimakon mutane da wannan wane ne duk ba zai musu amfani ba duk ba zai musu amfani ba kuma tunanin da suke da shi na cewa aikin kirki suke suna fata su samu takaiya a gobe kiyama to tunani ne wanda yake yayi nesa da daidai shine zalika huwa dhalalul ba'id wannan tunanin na cewa ba a yi imani ba kuma ana aiki na kwarai ana tsammanin zai amfani to wannan tunani ne wanda yake manesanci bata ce manesanciyar bata ya zo a cikin hadisin Ummul Mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda kamar yadda yake cikin hadisi ingantacce take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai wani ibnu jada'an wanda yake a lokacin jahiliya mutum ne wato mai yawan alheri mai yawan karbar baki yana sauke baki yana yin alheri yana taimakawa Dina Aisha take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ya Rasulullah inna ibn Jud'an kana fil jahiliyyati yaqilu wa yut'imu al masakin Ibn Jud'an kafin musulunci mutumin kirki yana sada zumunci yana taimakon talakawa yana kaza yana kaza hal zalika nafi'u yanzu an je lahira zai masa amfani sai manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam la yasfa'u ba zai yi masa amfani ba li'annahu lam yaqul yawman bai taba cewa ba kafin ya mutu rabbi ighfir li khati'ati yawm al-din ya Allah ka yafe min kuskure na ranar al-kiyama me to wannan haka bai ma yadda wata kila akwai kiyamar ba kawai shi yana yi ne dan me dan ayyabe shi dan yana ya yadda a fitra a tabi'ar mutum ai wannan ayyuka ne na alheri koda addini bai ce ka sada zumunci ba ai ko ya dace ka sada zumunci domin ma'anar zumunci shine wanda suka haife ka iyayenka ai ko sun ma alheri suka haife ka suka kula da kai har ka zama mutum kaga lalle sun maka abin da yake ya tantance kai musu ne ka kyautata musu da kuma ƴan uwansu sannan wanda aka haife ku tare ƴan uwanka na jini lalle sun tantance ka wato ba su kulawa saboda me su ne naka ai tunda tsan ku ɗaya ne a tabi'a ma fitra ya kamata a ce akwai kulawa da zumunci abu ne wanda hankali mai lafiya ya yarda cewa daidai ne taimakawa talakawa taimakon wanda yake yana cikin halin kunci abu ne wanda a ɗabi'a ta ɗan adam ka san abu ne mai kyau ka fitar da mutum daga cikin kunci zuwa ga hali na farin ciki da kuma hali na wato zaman lafiya wannan duk abu ne wanda fitra ta yarda da shi to yana yin haka ne kawai a bisa cewa abu ne mai kyau amma ba dan yayi yana neman sakayya a wajen Allah ba shi yasa in za ka yi aiki na gari to za ka yi kana halarta cewa kai ne dan Allah ya maka sakayya kai ka nemi rabo a wajen Allah cikin abin da yake na abin nan shi yasa da ya ambace manzanni da abin da suke aikatawa sai ya ce yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'ina da ya ambaci irin ayyukan da suke na alheri sai ce kuma suna roƙonmu suna kwaɗayin abin da yake wajenmu suna tsoron azabar saboda haka za ka bauta Allah kana ne fatan sakayya a wajen Allah dan shi alƙawari wanda ya alheri zai saka maka sai ka yi shine raja'i ka yi fatan ka samu sakayyar aikinka na alheri ka roƙi Allah ya karɓar maka aiki yi ma sakayya sannan kuma kana roƙon cewa Allah ya tsare ka daga mai fadawa cikin abin da zai zamo sanadi da kuma dalilin fadawa cikin azabar Allah to saboda haka shi yana yi ne ba dan wannan ba a'a yana yi kawai dan al'ada cewa abu ne mai kyau ko kuma yana ganin yana son yabo saboda haka manzo Allah ya ce ba zai amfani shi ba dan bai nemi abin da sakayya ba a wajen Allah saboda haka an tashi alkiyama bai da wannan duk abin da yayi na kirkin nan bai da rabo a wajen Allah saboda bai imani ba bai imani ba imani shine sharadi na karba ayyuka sai mutum ya inganta imani sannan kuma in yayi aiki na gari sai Allah ya karba aya ta gaba ta 20 Allah ta'ala yana bayani alam tara anna Allah khalaqa samawati wal arda bil haqqi zamu tsaya akan wannan aya ta 19 da kuma ta 20 insha Allah ta'ala gobe sai mu dora inda muka kwana abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu fahimta da kuma tawfiki na aiki da shi kuma kurakuran mu Allah ya yafe mana Allah ya karɓa mana ayyuka Allah ta'ala ya ba mu dacewa wannan wata mai albarka na Ramadan wajen yin aiki na alheri da kuma nisantar abinda Allah baya so kuma abinda muka yi na alheri Allah ya karɓa mana dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ya amsa ya biya mana dukkan abin da muke tsoro Allah ya tsare mu kasar mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya amintar da mu duk wata fitina Allah ya yaye mana Allah ya ba mu shugabanni na kwarai Allah ya ba mu shugabanni na kwarai Allah ya ba mu shugabanni na gari سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين